وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Iyaye na mata da maza, wannan masallaci mai albarka, barkan mu da kasancewa a wannan rana ta 22 ga watan Ramadan shekara ta 1446 Hijriya, wanda ya dace da 22 ga watan March, watan uku shekara ta 2025 miladiya. Zamu gabatar da nasiha a wannan masallaci mai albarka ga iyaye mata da kuma maza da dalibai na ilimi da ma mutanen gari gaba daya, wadanda asali wannan taro ne na daura ta Alqur'ani da hukumar wannan masallaci da gudanar wannan masallaci suka shirya ake wa dalibai. Na farko ina addu'a, Allah ya muku albarka, Allah ya baku nasara da dacewa, kuma abinda ake karantawa na Qur'ani Allah Ubangiji ya sa ya aike da shi, kuma muna fatan Alqur'ani ya cece mu, muna fatan kuma ya sa mu cikin wanda za mu samu intuwa daga wutar jahannama a cikin wannan wata mai albarka, shi ne watan Ramadan. A yi haƙuri, abubuwan da suna da yawa, gayyace-gayyacen da uzurorin suna da yawa, yanzu nan sai da muka zama wasu programs da yawa a garin Komo muka zo muka taho, kuma a yanzu haka dinnan idan mun gama muna da wani taro, babban taro a babban masallacin a garin Akko, insha Allah ta'ala, wanda za mu je mu gabatar, sai mana afuwa da lokaci ya yi, kuma ga kuma abubuwan faɗan suna da yawa, sai dai mu nemi afuwar Allah da agajin su da taimakonsa. Ina addu'a ta musamman ga malamai da suka shirya wannan daura, suke tayar da wuya da ku, Allah ba su lada. Kasancewa mafi yawan waɗanda suke zaune a wannan guri mata ne, bari in taƙaice nasihantawa da 'yan shawarwari ga iyaye na mata. Abu na farko shi ne, ku dai mata ku abin tausayi ne, kuma ya kamata a tausaya muku a duk duniya gaba ɗaya. Yau yanayi ya sa dole ne a kula da ku, a tausaya muku, kuma ku din ku san cewa ku abin tausayi ne, ba dan komai ba. Idan mutum ya san yana da ƙarancin gata, kuma yana rayuwa da al'ummar da ba lalle ne ta san kimarsa da darajarsa ba, to sai ya yi ƙoƙari ya nemar wa kansa mutunci, ya nemar wa kansa daraja, ya nemar wa kansa kima. Mata al'umma ce wacce take tana da kima, tana da daraja, Allah ya daraja ta. Amma haƙiƙanin gaskiya a yau a wannan zamani da muke fama da maƙiya, Allah sun shiga sun fita, gargajiya ta mana yawa, rashin tausayi ya mamaye mana zuciya, munanan manufofi sun kewaye mana rayuwarmu, to sai ka ga matanmu suna wulaƙanta, suna tsoranta. Ina ce mata, akwai mahaifiyata a ciki, akwai yata a ciki, akwai ƙanwata a ciki, akwai ƴata a ciki, akwai matata a ciki, akwai. Amma abin tausayin shi ne, ku kanku yawancin ku wasu ku ba su ma san kansu ba. Macen da take rayuwa a irin wannan ƙarni, macen da take rayuwa a cikin wannan zamani, macen da take rayuwa a cikin wannan al'umma, ya kamata ta nemar wa kanta fa ƴanci ta hanyoyi da dama da za mu ba da shawarwari tun alfijirin rayuwa, ma'ana tun da safiya, ba sai yamma ya yi kin yi tuwon dare ba. Ta yaya mace za ta samo wa kanta ƴanci da matsayi a cikin al'ummarta, ki daga darajarki a dole a mutunta ki a kimanta ki shine ilimi ku yi karatu lokaci ya wuce da za ku rinka rayuwa ta gaskanci da ci baya ku gaya wa kanku gaskiya ku abun tausayi ne amma ilimi yana mai da dan talaka ya zama dan wani ilimi yana mai da mutum ya zama yana da daraja sama da basaraki ilimi yana ba wa mutum matsayi sama da wani babban jami'i na gwamnati ilimi shine zai kare miki kimarki da darajarki a gidan miji sawa in kika kuskura kika yi rayuwa ta jahilci baki je makaranta ba baki karatu ba kuma kika fada hannun jahili to rayuwarki ta gama lalacewa kuma matsalar in kika fada hannun wanda yake bai da addini zai iya miki tasiri wajen haramta miki samun rabon lahiran ba saboda galiban mace tana tasirantuwa da mijin da yake aurenta hukuma tarihi kadan ba da yawa ba ku bincika ku ga waye nana Aisha garkuwan mata nana Aisha wanda ta bidda mata kunya yar gidan sayyidina Abubakar as-Siddiqa bint as-Siddiq zawjatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarinya karama shatak a cikin matan annabi manzon Allah ya aure ta tana da shekara 6 aka daura auren ta da annabi ki tana yar shekara 6 yaya take nana Aisha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 9 ki tana yau yarinya yar shekara 9 ya take amma haka nana Aisha ta iya shiga cikin mata waɗanda sun haife ta mata annabi kuma ta rayu cikin su a riwaya aka ce an kai nana Aisha gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tana wasan ƙasa idan aka bata tankadan gari yan kananan dabbobi na cikin gida sai su zo su ture ta su cinye garin nana Aisha an kai ta gidan annabi da aure idan aka bata aiki ko tankade ko gyaran abinci sai bacci ya kama ta ta fada ta bar kayan abincin tana ta bacci sai dai an zo an dauke ta an shigar da ita ɗakin ta amma yau ku duba yadda nana Aisha ta buhai duniya binimini an ji hadisi zaki da an ce an Aisha ta radiyallahu anha ko ana so ko ba a so dole a ce radiyallahu anha ki duba yadda nana Aisha ta samu matsayi a gidan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka tambaye annabi a cikin hadisin Abdullahi dan Amru aka ce a duk duniya wa ka fi so yace nana Aisha duk duniya wa ka fi kauna yace nana Aisha aka ce a cikin mazafa yace babanta Imam Az-Zahabi a cikin Sirr Alamin Nubala da yazo tarjuman nana Aisha yace bai ga mace mai ilimi a duniya irin ta ba Nana Aisha fa annabi ya bar duniya gaba ɗaya shekarun ta shekara 18 yanzu ke shekarar ki nawa shekara 18 annabi ya rabu da ita ewa bace ta bar duniya gaba ɗaya ta shekaran ta 51 ki duba yadda ta yi ilimi Urwa ibn Zubair yace Nana Aisha kina ban mamaki idan an zo maganar likitanci magani ki ta bayani kamar likita ke kam likita ce aina kika koyi ilimin likitanci tace tsabar zama da manzon Allah da haddace abin da yake bada hatta kai ga yau a garin Madina idan aka shiga wata larura ta ciwo sai a zo wurin nan Aisha sai tace ga maganin Abu Dawud ina maimaita miki ki duba karancin shekarunta Nana Aisha ita ce ta yi competition da sauran matan annabi a lokaci guda ta rayu da mata da ita su tara a gidan annabi su tara su Zainab su Ummu Salama su Ramla bintu Abi Sufyan da su nan barkace su Maimuna bintu Al-Harith su Hafsa bintu Umar
suna na Sauda bintu Zam'a al-Amiriya. Yarinya mai karancin shekaru saboda ilimi, amma ta iya ta tsare mutuncinta da kimanta yau har ta bar tarihi a duniya. Ke da ke nake, wani shiri kika yi na wannan rayuwar? Babu kishi ne a gidan Annabi, wallahi akwai. Babu talauci ne, wallahi akwai. Wallahi, wallahi ina muku rantsuwa, kumfina na Aisha wadata. Suturarku da kayan sawanku, ana a tarihi an duba, wallahi abinda kuka mallaka ya fi nana na Aisha. Kuna da kaza, kuna da kaza, kuna da kaza, amma mata sun dan kofar da kansu. Abin tausayi, abin bakin ciki yau a nan ƙauyuka muke. Kaje ka ga yadda mata suka ba san ma san duniya da ilimi ba, ba san ma me yake ciki ba. Yarinya ta kare rayuwarta akan sai da mangoro. Mangoro tallan mangoro a faranti. Budurwa, na'am, ba hana sana'a nayi ba. Ba cewa ne kar a nemi aburfin asiri ba. Amma matsayinki ya wuce wannan yanzu, ya kamata ki je makaranta fara tara abinda za a kawo miki mangoron tallaki saya, ba wai ki zama kene mai tallan ba. Sai da gyada, sai da aya, shinkafa da wake a gidan masu gini, sai an zo gidan biki a ganku cunkus kamar ɗakin tsumma. Barkate, kowa ta rataye da ka, ya kagali, ya kagali, ya kagali, ana tafiya. Abu haushi wallahi, amma ba ilimi. Ai, ta kwashe ku ana aurenku, ku bada hannun jahilai su tazabtar da ku. Wata tara kin haihu, shekarar ta dada dawowa, kin ƙara ta wani, kin dada ƙarawa, kamar ƴaƴan agwagi da ƴaƴan kaji kike zubawa. Ba haihuwa ce illa ba, wani shiri kike yi na tarbiyyantar wannan ƴaƴan? Nana Aisha ta rayu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba ita ce ta fara zuwa gidan Annabi ba. Matar farko ta cikin matan Annabi, Nana Khadija, ita Nana Khadija cikin falalarta Annabi bai taba mata kishiya ba, amma kuma a gidan aljanna za a mata kishiya. Allah ya ba wa Nana Khadija hakuri, dan a aljannan su daban take da ita da Nana Maryam, Maryam mahaifiyar Annabi Isa, da kuma Nana Asiya matar Fir'auna, da Nana Khadija, suna aljanna guda. Malamai suke faɗa, Imam Ibn Kathir ya ce malamai sun yi bayani, waɗannan matan gaba ɗaya kishiyoyi ne na Nana Khadija, za a haɗa ta da su a gidan aljanna, saboda a duniya Annabi bai mata kishiya ba saboda tsabar matsayinta. Sai da ta yi aure biyu, bazaura ya aure ta, ta yi aure na ɗaya, ta ƙara na ɗaya, kowanne kuma ta haihu, kuma Annabi ya zo ya aure ta, kuma ta mamaye zuciyarsa, kuma ta mallake shi. Mallaka ta sunna ba ta bid'a ko ta boka ba, ba hatta kai ga Annabi Nana Khadija har bayan ta bar duniya ta yi wafati, wallahi Annabi bai manta da ita ba. Shine nake cewa ki shirya, ki samu matsayin da ko mutuwa kika yi, kin mata illa ba a sa manta da ke a gidanki ba. Amma ki zama kina rayuwa daga an binne ki a kabari, ya je an kawo masa ƴan mata ya zaba, ya aura shi kenan, kina can kabari kina ta fama, an manta da ke? Ko kawayen Nana Khadija ne suka zo gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta bar duniya, sai ji Annabi yana Khadija, Khadija. A ce wanci ce yace Allahu akbar, kana tudhakkiruna bi ayyami Khadija. Ga wance tana tunoto da kin tuna ranar rayuwarmu da Khadija. Kawaye fa, idan aka yanka dabba a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi ya ce ka araba wannan naman, sai an kai gidan kawayen Nana Khadija. Yau ki duba wata mace da ta shiga zuciyar mijinta har ta kai ga ta samu matsayinta, bayan ta mutu kawayenta ma suna cin more soyayyar da mijinta yake mata. Ke ba, wataƙila Allah, Allah ma yake abin ne kin ya huta saboda bala'inki. Wallahi akwai matan da mazajensu Allah Allah suke su kwanta su binne su saboda gashi kin gasa shi ta juya tunan bangare kin da gasa shi ya juya tunan kin ga kin gasa kowa yana tsoron ki uwarsa tana tsoron ki ƴaƴan gida suna tsoron kin zama mai mulki wata rana manzo Allah da yasa aka yanka dabba ana rabawa yana Khadija abun naku na mata sai yaso kina na Aisha ita dai wannan Aisha da nake magana to ta ga Khadija nan ta rasu dama ita na Aisha bata taba haduwa bata taba ido bi da Khadija ba tace wallahi nana Khadija ta rasu amma ina sakishinta nace tab lalle lamarin nan naku na mata kishi sai dai addu'a nace yanzu ashe mace har mace ta mutu ma ana kishi da ita Tabu tace manzo Allah wai meye ka damu kake cewa Khadija kana ta kiran Khadija ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba abba kamar ta soki annabi sai ce wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba wallahi Allah bai canja mu wacce ta fita ba nana Aisha sai ta laƙwas dan shiru me yasa wannan ta gina gidanta ta yi rayuwa mai dadi ta bar history ta ba tarihi ya kamata ke ma yau kin yi matsayi a gidan mijinki da idan kinshiya ta zo tana sukan ki bakiya nan mai gidanki ya fito ya ce wallahi a sai wanke wallahi to amma in kika ga su ana zagin ke nan yana ga kishiyar kin ai ke dai wance da in banda zaman larura ba ma ya za a yi ce zauna da ita ni yanzu wance in banda ma ƴaƴan da ita Allah ya tara mana da ita wallahi ba zan iya haka fara nan ma abu kaza kai to ana zagin ki ba dadi kina zaman yaya akwai matan da ba zaman soyayya suke yi a gidansu na aure ba zaman yaya suke wallahi albarkacin buba da Musa da Kawuwa da Dauda da Sule da Mero da Kaltume albarkacin su kike ce wallahi dan da ba dan su ba tuntunin da an yi wa Jarot take iya ina mata ina so ne ku yi koyi da Nana Aisha Nana Aisha da ta fahimci cewa ashe akwai wata mata da ta wuce gabanta a gaban annabi ai sai ta miƙe tana da ƙarancin shekaru ina ga miki ta shirya ta dage har sai da ta kai matsayi a zuciyar annabi ta yadda an aka tambaye annabi wa ka fi so a duniya ce Aisha malama jinya idan annabi yana yi jinya ba lafiya a matansa tara wallahi tallahi in yazo yana girkin wata tambaya ke aina ana gadan gobe aina nake ina gobe mai riwaya yace yuridu yawma Aisha annabi fa laluman girkin ranan Aisha yake da yaga abun yayi nisa sai yace ina neman don Allah ko za ku kai ni dakin Aisha ta mun jinya wannan jinyarsa ta ƙarshe ashe Nana Aisha ta yi aiki ashe ta gina kanta ta zama macen sosai ke yanzu wataƙila in ke ce mai gidanki Allah zai aiwaje ya fita saboda ba kulawa wai wata wai mai gida wai ba lafiya mini irin masu kin san mazan ma wani lokacin akwai shagwabbaku kunu nake so ta damo kunu ta kawo kina kawowa sai ce kunun zaki kina gamawa sai ce dan wake wai shi bai da lafiya kace baban mu'mini kan na kasa gane maka wannan al'amari kace kunu na kawo kace na zaki na kawo ana kawowa dan wakin sai ce switch me no saboda bane wata take wallahi ba zan iya ba na gaji take rashin lafiya hauka ne kame da ni baiwa ba za ki iya jure wa namiji ba saboda you are not trained on it baki samu wannan training din ba Nana Aisha fa ta kai ga matsayinta fa ko yaki annabi zai tafi ba sai ga an tafi da ita yaki ba Nana Aisha fa ita ce wannan matar da wai yaki fa a riwaya aka zo kamar da zo a hadisul ifk yaki fa za a tafi fa wai Nana Aisha wai ta saka sarka ta tafi da ita sarka ki duba kula da miji ana filin daga ana sawa miji sarka ke yanzu wayenki ina jin shekarar ki uku da rabi baki taba sawa mai gidanki sarka ba matan da su suke sa sarka da awaiwaro amma yanzu matan matan yanzu in chatting matan WhatsApp matan TikTok ba kulliya ba baki ya ba baki ma taba zuwa ki koyiya ake kulliya ba kuma wai kina nema wai ki samu matsayi a gidan miji wallahi kai zo a cikin hadisi saboda me ai sarkarta ce ma tabata aka zo neman sarkarta annabi ya tsaye da tafiya ne ce wallahi ce an nemo sarkar Aisha mahallin shahid ma sharri hadisi suka ce a yaki fa aka tafi amma ki duba mace har da sarka kefa dan Aisha ta kai matsayin da Allah ya daga darajar ta hatta a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama idan sun zo za su kawo kyauta gidan annabi da yake shi manzon Allah baya cin sadaka sai su rinka cewa yaushe ne ne ranar girkin nana Aisha ku duba fa su tara amma a waje in za a kawo abu gidan annabi ana tambaya yaushe Aisha take girki kawai sai sauran mata kawai sai suka ga din ranar girkin nana Aisha gida sai ya cika da kayan abubuwa na kyaututtuka ba sai aka yi meeting a gidan annabi ba sai mata suke meeting suna na Zainab ne suna na Ummu Salama ne suna na Juwairiya ne suka ce ana son ganin nana Fatima nana Fatima ta zo suka ce za mu baki sako ki ga yawo babanki don Allah ku ji mata fa dukkan su fa a cikin su fa annabin namijin su ne amma wai yau fushi ake yi ki ce ki ga yawo babanki ba za ki bari girkin ki zo ki ga masa ba wai an yi mutun wai har group masu riwaya suka ce ah yanzu ka duba ta a gidan manzon Allah fa akwai group matan nan akwai masu supporting din nana Aisha suna na Hafsa kenan akwai layin kuma na su suna na nana Zainab bintu Jahash wanda ita kuma Zainab bintu Jahash al-Amiriya ita ce matar da suke kunnan doki wajen matsayi a wajen annabi ana cewa wai Zainab ne ko kuma Aisha ne ba ki gane ba wai wace ce nan buwa din annabi Aisha ne ko Zainab ne wai Zainab ce ko Aisha ne nana Aisha take cewa kanat tusamini bil hubbi ita ce take kokarin competition da ni a wajen soyayya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka samu nana Fatima aka ce ki je ki ga yawa baban ki ji tsoran Allah dangane da sha'anin abinda ake mana a gidan nan akan Aisha Fatima tace yin rafaru tace ki je ki ga masa me yasa in za a kawo kyauta sai a rinka ware ranar Aisha ranar girkin ta a kawo ba a kawo ranar Hafsa ba a kawo ranar Ummu Salama ba a kawo ranar Zainab ba a kawo ranar kaza ba a kawo ranar Ramla ba a kawo ranar kaza ki gaya masa falyattaqillaha fi amri fi an Aisha Allahu akbar shi yasa malam wanda duk bai fahimci mata ba zai sha wahala yanzu ka duba mace ne fa take cewa annabi ya ji tsoron Allah wai sai mutum yanzu wai shi ustaz ne ko shi malami ne ko wani mai matsayi ko mai rawani wai matar sa wai ba za ta ce ji tsoron Allah ba dole ta gaya ma wani wata ce ta zo mijinta ya mata ba daidai ba alaji a ji tsoron Allah ba baka mutu yace mutuwa kuma na sake ki mutuwa ashe alaji kam shi ba a ce mai waje mutu ita kuma ta dena yan karatunta na islamiya ta zo ta gaya to ina gaya miki mazan zamani karki ya dab bakinki ya kubuta kice mai gida ka ji tsoron Allah zaka mutu ba wani wallahi ba zai yarda ba zai sallame ki kice mai gida a ji tsoron Allah dai a kiyaye mana hakkin mu to shikenan nana Fatima tace to nagode ta tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace matan ka sun aiko ni wajen ka annabi yace menene tace sun ce a gaya maka ka ji tsoron Allah akan lamarin Aisha yace me aka yi sai tace sun ce wai me yasa sahabbai sai su rinka kawo kyauta a ranar girkin nana Aisha sai annabi ya yi dariya me yasa ya yi dariya dan Allah laifin sa ne ya ma san ana yi ra'ayin su ne na waje sai annabi ya ce wa kuma lokacin da tazo Fatima tazo fada Aisha tana zaune a wurin a dakin Aisha ne sai annabi ya ce wa nana Fatima ya ce kina so na yassa ce tace eh yace to fa ahibbi hadhihi sai ya nuna Aisha yace to ki so wannan tashi ki tafi an gama labarin me za ta koma ta je ta gaya musu ba amsa wani lokacin mai gida yana murkushe wata fitinar ko bayani ma bai zai yi ba ka turkune kawai ka zuba lemon tsami a baki kawai ai ta zungurarka ka bata rai in an dame ka ce ke je ki dora mun shayi kafin ta dawo ta manta abin kan baya anan ya kuriya yana mata wayyaye aka yi na da Aisha ta samu wannan matsayi hatta a wajen gida ta yi tasiri kyauta idan za a kawo gidan annabi sai an zaɓi ranar girkinta ke wani shiri kika yi to daga cikin sirrin da Nana Aisha Allah ya bata wannan matsayi da daraja tana da ilimi duk cikin matan annabi ba wanda ya kai ta ilimi masu tarihinta suna faɗa cewa in an zo magana waƙoƙin larabawa duk akan ta yake tarihin musulunci akan ta yake tafsirin qur'ani akan ta yake shi kansa qur'anin akan ta yake lugar arabiya akan ta yake bin miji agan tarerayar miji riko miji a me yasa zamu ce tarerayar miji da rikon miji ba anan na kawo muku hadisi ba annabi da kansa idan yana jinya cewa yake ina nake gobe da ba ta kulawa da shi zai nemi ɗakinta to idan baki sani ba shi namiji kamar jariri yake a hannun matarsa kin san jariri ne ko jariri idan uwa tana kula da shi dan Allah da jariri da uwa da uba wa yafi sabawa da shi uwa ko saboda me kullum tana bashi nono yana sha tana masa wasa ya cije ta ta daga ta ce ah Allah sarki na wa dan albarka cizon ta baya nono wayyo Allah ya cije ni sai kuma daga shi dan albarka ya cije ni dan albarka mata Allah muku albarka ni ban taba ga mutane masu haƙuri irin ku ba kuna da haƙuri kuna da juriya amma yanzu yaro ne idan ya zo rarrafe yana kuka wajen ubansa zai tafi ko wajen uwarsa saboda me ya fi samun kula to bari in baki wani sirri rike ki rubuta duk wacce ta san ba ita kadai bane a gidan mijinta na rantsa da Allah ta tsaya ta miƙe ta shirya ta kimtsa ta yi wa miji hidima ta mallaki mijin nan ta yadda yana dawowa a gigice sai dai rinka neman ɗakinta ƙwarai kuwa ta wata mata ta bugo ni wallahi mallam wulaƙancin da ake yi a gidan nan wallahi ya ishe ni kuma ni wallahi baban ummi abin da yake min ba zan taba yarda da shi ba haba mallam tozocin ya isa nace me ya faru me ake miki wai yanzu mallam saboda Allah idan zai taho sai ya taho da food plus wai matarsa ta masa abinci nace ta gina abincin naki ne ba dadi baya iya ci saboda in namiji ya rena ki abincin ki ma ba zai ci ba sai ya sa kishiyarki ta yi masa abinci ya zo da shi falanki ya bude ya ci ya fasa kashi ya kira ƴaƴanki kuma su yi warwaso a kai naki fa sai kiga ana kadawa kuda ana kora da zai ci ba saboda baki iya ma abincin ba wata kuma ta iya abincin amma ba ta da fuskar ba da abincin to an kawo miji abinci ga shi nan an turkune yaya miji zai sha'awa ya ci abincin to ki kokari ki shiga zuciyar mijinki ta hanyar karanta rayuwar aure ta hanyar fahimtar me ya kamata yi sannan kuma ilimin nan kun ga yanzu kun ga ana daura anan wallahi ina shaida muku muna zuwa muna karantarwa a ko ina a kasar nan na shafa dana mimita ina jin tsoron nan da shekara 10-20 idan mazan Najeriya ba su dage ba wallahi talahi in ba su yi da gaske ba ina jin tsoron kada mata su karbe limancin ma masallaci gaba daya to matan nan su suke haddace Qur'anin nan matan nan in an zo musabaqa su ne a gaba na taba faɗa a Kano wata rana ana gayyatar mu saukan Qur'ani sati sati sai ka je ka ga makaranta za a yi saukan Qur'ani dalibai 300 za su sauke sai a ce maka 273 gaba ɗaya mata ne guda 20 da wani abu kuma maza ne haka za ka ga mazan suna zan kwai sun zazzare da wai su ma sun zo sauka matan sun dama su to kaji malam ya ce wai nan din ma wai haka ne wai matan ne masu ilimin su suke zuwa gurin karatun kuma wallahi malam ka bincika duk inda ake daura a kasar nan arewa wallahi mata ne suke cika wuri kai Allah muku albarka ku ce amin Allah ya dada kara muku albarka nace Allah ya albarkace ku nace kun yi kokari ni ma kuma ina da irin wannan daura yanzu haka suna cin suna fafata wallahi in na shiga mallan sai dauka ma wai ba maza ne suna ina mazan sun tafi kalare farai kuwa suna ina sun tafi yawon liga fasta yan siyasa suna ina ku neme su da yamma a filin kwallo suna ina suna can duk inda za a rashin mutunci to kuma suna can amma wurin addini da wurin karatu mata sun mamaye to zan tsaya anan saboda yanayi na lokaci kuma lokacin sallah muna hanya to amma abin tausayi shine malama bayan kin gama wannan ilimi bayan kin gama wannan karatu sannan auren ki kuma yazo wani jahili kutur yazo ya tsaya wai ya sa wai gilas wai ya karya hula jimana ana kiran ki da fito ina qur'anin ki ina karatun ki ina ilimin ki ina bokon ki idan karatun bokon ne ma kun yi gaba to ku yi kokari ku roki Allah Allah ya ba ku mazaje masu ilimi wanda in kin aure miji mai ilimi mai karatu to zai ce muke ki wajen tarbiyyar ƴaƴanki amma wannan yanayi da ake ciki yau na ci bayan karatun maza da kuma daukakan karatun ilimi na mata wallahi wani abu ne na kalubale ga iyayenmu maza wanda ya kamata su mai da hankali kwarai da gaske abu na karshe da zan rufe miki akai wanda duk ta samu dama kafin ta yi aure ta hadace Qur'ani wanda bata samu dama ba ki yi kokari kina gidan miji ki hadace Qur'ani wallahi idan kin haddace Qur'ani kin samu garkuwa kin samu abokin rayuwa wallahi ba za ki tozarta ba kuma bakin cikin da mata suke fama da shi na rayuwa Allah zai kare ki kuma duk inda ake wata daura ko wata lecture ta wa'azi hada kayanki ki tafi ki je zaki garo da kalma ɗaya ko kalma biyu me yasa ku ne iyayen yaya wani yace ai wannan din ba damuwa bane malam nan gaba akwai yiwuwar ƴaƴan da za a haifa nan da shekara 20-30 su kuma su zama masu ilimi ne sama da waɗannan na yanzu saboda iyayensu duk ƴan makaranta ne ko dinna duk kuna zuwa makarantar islamiya kuna karatun boko kuna ilimin zamani to ai ba za ku bar ƴaƴanku su rayuwa jahilci ba tunda ku ce ba jahila bace ba wannan din ma wani albishir ne na ce mana new generation din da zamu samu insha Allah ta'ala zamu ga an samu wato ci gaba da na ga akwai maza sun cika wannan nan tunda na fara wannan bayani duk sai na ga suna tsalalewa suna ta guduwa suna sauka Allah ya sauke Allah ya gyara ina muku addu'a Allah ya muku albarka wannan masallaci namu Allah ya sa masa albarka dan uwa babban malaminmu yayanmu Sheikh Bello Doma Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya biya masa bukata da waɗanda suke gudanar da wannan mu'assasa gabaki daya Allah ya ba su lada Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa komanda na Himza da yake gabatar da tafsiri wannan guri Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkhairi Nima Allah ya mun albarka.
Amin.
Kuma Allah muku albarka.
Amin.
To sai mana afwa insha Allah babu tambayoyi kawai dai illa iyaka masu gudanar da program din insa da wani bayani sai su. Ai hakuri insha Allah bade inda rai da lafiya sai a fada da wuri masu gayyata ne ba su gayyata da wuri ba gaskiya laifin su ne ba su fada da wuri ba tsara ba sun fada kan yanzu ma wata ɗayar alfarma ce akko zamu wuce sai muka ce bari mu biyo nan mu biya. Saboda matsayinku saboda darajarku Allah ya taimake ku Allah ya hada mu da ku a gidan aljanna ubangiji Allah ya ba ku hakuri da juriya wadanda ba su da mazan aure Allah ya ba su mazan aure masu mazan auren Allah ubangiji ya sa su zauna lafiya Allah ubangiji ya sa su zauna lafiya Allah ubangiji ya baki mai dan maiko mai dan dama dama wanda za a samu babbar inuwa dan shakata awala a shakata wanda zaki samu ki rinka kare kashi kullum ba fashi da dan madaraki mai dan sanyi sanyi da yar motar ki lafiyayya da za a kai can ruwa da kuma yan kudin kashewa a fosarki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala